sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron wa jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM a kasar Ghana kuma ina iya kama mu Alpha Radio kuma shi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu alaikum barkanku da daren yau talata 7 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma a yin sharuwa lafiya Ibrahim Kalma Sigirba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren bayan labaran duniya zamu kawo muku wani rahoto kan yadda ake azumi a Amurka za kuma aji yadda azumi ke tasiri a rayuwar mai bayani albarkacin watan Ramadan akwai mu kuma tafi da shirin wasanni a takeice kare kuma amince bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda wasu ɗan kasuwa ke tsawala farashi a lokacin azumin watan Ramadan a maimakon sa rage kamar yadda ake yi a kasashen yamma a lokuta makamantan wannan kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa BC222 2655 amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ta da fatar an sha ruwa lafiya shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka dan jam'iyyar Republican Senator Mitch McConnell ya ce lokaci yayi da ƴan majalisar dokoki za su manta da abin da ya faru dangane da dogon bincike da suke yi akan katsalandan ɗan Rasha akan zaben kasar na Amurka na shekarar 2016 kiran da Mitch McConnell yayi na zuwa ne duk da ƴan majalisar wakilan a bangaren ƴan Democrat suke yunkurin ƙara faɗaɗa bincike kan shugaban Trump da kuma gwamnatin tasa Senator McConnell wanda ya bayyana binciken a matsayin wanda aka kammala ya caccaki yadda Democrat da gidajen talabijin suke gayyatar masu fashin baki suna tsokaci kan yadda kwamitin na Robert Mueller ya wanke shugaban Amurka Donald Trump da cewar bai hada kai da Rasha ba domin ya samu nasara a zaben an kwashe shekaru biyu ana wannan bincike amma a ƙarshe an kammala komai inji McConnell rahoton da kwamitin na Mueller ya bayyanar wanda aka ce ya haifar da cewar an dade ana wannan bincike amma dai babu wani abu da aka samu daga wannan majalisar ta dattawar Amurka China ta bada tabbacin cewar wani babban jigonta na harkokin ciniki zai je Amurka domin tattaunawa akan wata sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu a ƙarshen wannan makon duk da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump yayi na ƙara haraji akan biliyoyin daloli akan kayan kasar China bayan da yake ta korafi akan cewar wannan binciken ya dauki lokaci ma'aikatar ciniki ta China ta fitar da wata sanarwa yau talata cewar mataimakin Prime Minister Liu He wanda shine babban mai bama shugaba Xi Jinping shawara a harkar tattalin arziki zai gana da babban jami'in harkokin ciniki na Amurka Robert Lighthizer da sakataren baitul malin Amurka Stephen Mnuchin a taron da za su gabatar na kwana biyu da za a fara a ranar Alhamis mai zuwa Kalaman Trump a shafin Twitter na ranar Lahadi akan sabon tsarin haraji da zai kakabawa wa kasar China sun shafi harkar hada-hadar kasuwar harnin jari na Asia na kuda kuma na kasar Amurka a ranar Litinin ya kuma ƙara bayyanar da rashin tabbas dangane da makomar harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen biyu A yau talata aka saki wasu ƴan jarida biyu na kamfanin dillancin labaran Reuters da aka kama a kasar Myanmar a bisa zargin kariyar da bisa zargin karya dokar asiri da ta na kasar da ta dade tun tsohon shekarun baya tun kafin lokacin tsohuwar gwamnati kafin samun ƴancin kai Walon da Kayo Sue suna daga cikin dubban fursunoni da shugaban kasar Wamet ya yi wa Afuwa a karkashin shirin Afuwa na kowace shekara a hukumance da akan yi domin a yi bukukuwan shagulgulan sabon shekara ta gargajiya wanda kuma aka fara bukukuwan tun a ranar 17 ga watan Afrilu. Dandazon ƴan jarida sun musu maraba lokacin da suka fito daga a bakin gidan yarin mafi tsanani a birnin Yangon. Walon ya ce a shirye yake ya ci gaba da aikin shi na jarida ya kuma ƙara da cewar ai har na kosa na koma ɗakin yaɗa labaranmu. A watan Satumba ne dai aka yanke wa ƴan jaridun biyu hukuncin ɗaurin shekaru 7 a gidan yari. Biyo bayan ɗaukar labarai da suka yi na irin gallazawa da sojojin ƙasar suke yi wa mutane ƴan ƙabilar Rohingya a babban jihar Rakhine ta ƙasar Myanmar, abinda ya sa har ƴan jinsin Rohingya su 700,000 suka yi ƙaura daga ƙasar zuwa ƙasar Bangladesh a shekarar 2017.
Yusuf Aliyu Haran da aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a ci gaba da kawo muku shirye-shirye kan azumin watan Ramadan, za mu kawo muku wani rahoto na musamman kan yadda aka yi buɗe baki wato istar a wani masallacin Turkiya da ke nan Amurka. Ga abokin aiki na Abdul Aziz Adil Toro da cikakken rahoton.
Miliyan 1 da rabi a jiya Litinin 6 ga watan Mayu na shekarar 2019 ne muka yi tattaki zuwa masallacin Turkawa, inda ɗaruruwan musulmi da ƙasashe daban-daban suka halarci buɗe baki ko iftar na farko na azumin wannan watan Ramadan mai albarka. Mun tattauna da babban limamin masallacin Turkawan Sheikh Ahmed Ali, wanda ya fara da tura sako ga al'ummar musulmin duniya kamar haka.
On behalf of the Annette Center of America and my congregation, I would like to congratulate all the Muslim brothers and sisters.
Daga al'ummar da ke nan babban masallacin cibiyar Dianat a Amurka, wato Dianat Center of America a Turance, ina miƙa gaisuwa da nuna farin ciki ga al'ummar musulmin duniya bisa zagayowar wannan babban rana ta fara azumin watan Ramadana a nan birnin Washington DC. Ramadan Karim, Ramadan Karim. Muna roƙon Allah Ubangiji ya ɗaukake mu ya ba mu albarkacin wannan wata mai albarka. Allah ya sa mu ci gajiyar wannan wata na Ramadana. Na fatan za a samu ƙarin zaman lafiya da albarka a duk faɗin duniya.
Shi kuma wani ɗan ƙasar Kamaru mazaunin nan Amurka mai suna Idris Alƙali cewa yayi.
Idris Alƙali sunana, yau farkon azumin watan Ramadan, so muna na masallacin Turkish na Washington DC. Muna murna da farin ganin wannan wata, kuma Allah ya nuna mana ƙarshen shi.
Ya azumi yake nan a birnin Washington DC?
Yana da kyau wannan shekara kan don ba a rana da yawa, amma yana da tsawo. Ana soma daga karfe 4 a karya a karfe 8, tsawo sosai kuwa.
Ya al'ummar musulmi a nan Amurka suka ga abin da ya faru a ƙasar New Zealand kwanakin baya?
Lallai matuƙa mun baƙin ciki don an kashe ƴan uwanmu da yawa, kuma muna musu addu'a Allah ya ji kansu, kuma muna kare kanmu a wannan ƙasa da irin wannan abin da ya faru.
Wani mataki ga garinka hukumar Amurka ta dauka kan irin wannan abubuwa?
Akwai matakai da yawa da ake dauka, yanzu ba kaman da ba mutum kawai zai shigo masallacai yayi wani abu. An sa matakan tsaro da yawa, akwai security sosai kuwa masallacai.
To ya kaga yin azumi a nan Amurka da kuma a kasar ka ta Kamaru?
Azumi a gida kan kasan yafi sosai, don kana azumi da mutanen da ka sani da jama'a, kuma wata kilikilar da sauki yake ba kaman anan ba kana nan kai kadai.
To wane ya kira gare ka ga musulmin duniya wannan babbar ranar?
ina roƙon musulman duniya duk su haɗa kai su yi addu'a duk masibin da yake samun ƴan uwa musulmai a duka duniya kasashen mu musamman na Afrika. Allah ya taimake mu ya samu ci gaba.
Abdul Aziz Adili Turo daga masallacin Turkawa, Diyanet Center of America, murya Amurka daga Washington DC.
To gaida Abdul Aziz Turo, in an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayinku kan yadda wasu ƴan kasuwa musamman ma a Najeriya da sauran ƙasashen da ke kewaye ke ƙara farashin wato kayan masarufi da sauran kayayyakin da akan siya a lokutan azumi a maimakon su rage kamar yadda akan yi a yammacin duniya a lokaci irin wannan. Amma kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Bari mu fara daga Kwara. Wake kan layi a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Jalla Garba na Sokoto, Najeriya, ne Bulaus kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To malam,
gaskiya irin matakin da ƴan kasuwa ke ɗauka na ganin cewa sai wannan lokaci a tsawala ma kaya tsada dan kidin wani dogon guri, to gaskiya wannan bai dace ba. Ya kamata kowane ɗan kasuwa ya sassabta domin masu ƙaramin ƙari su samu su gudanar da ibadarsu cikin kwanciyar hankali da limana. Bai kamata ana tsawala ma kaya tsada ba dan wannan wata. Gaskiya wannan mataki da ƴan kasuwa ke muka mu ƴan kasuwa ke ɗauka gaskiya ba mataki na wanda zai kai mu ga waje ba.
Wato malam Bello, wato malam Bello, baka ƙara wa Bulaus farashi ba kenan ko?
To gaskiya ban ƙara ba.
To Allah ya kyauta. Har yanzu dai muna Kwara din. Wake kan layi a Kwara? To da alamar mun layin malamin ya katse. To har yanzu kamar yadda muka ce muna son mu ji ra'ayinku kai. To bari mu je mu Baucin Yakuba. Wake kan layi a Bauchi?
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To malam Ayuba, muna jin ka.
To ra'ayina na yau zan yi kira ne ma ƴan kasuwa mu da Allah ya kamata a wannan wata na Ramadan su daure su rage mana kayayyaki irin na masarufi da kuma kayan marmari, saboda albarkan watan idan suka rage lalle za su samu lada a wajen Allah, kuma za su samu falala mai ɗaukaka. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode malam Ayuba daga Bauchi. Ko bari mu je mu Naija. Wake kan layi a Naija?
Naija, kuna magana da Abdulhadi Bola Matazi jihar Naija.
To Abdulhadi, muna jin ka.
Ne abin da nake magana wannan abu a talaka a masu yin kasuwannin mu na Najeriya, gaskiya abun ya zama a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda duk wani abin da za ya faru baya tashi wai sai lokacin da ya kamata a sauƙaƙa mu mutanen mu talakawa domin su samu su yi azumi cikin kwanciyar hankali, amma sai abin ya kasance sannan mutum zai kasa wani bala'i da tsada a cikin harkar rayuwa.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Daga Arewa bari mu kaɗa can Lagos. Wake kan layi a Lagos?
Usman Mani ne sabo je da wasu kuntuni katsina su ce kai ke lufa gamar Najeriya.
To malam Usman, muna jin ka.
Eh, gaskiya wannan in dai musulmi ne suka kara ma kayayyakin su farashi, gaskiya ba su kyauta ba.
Saboda?
In dai, saboda gaskiya bai yiwuwa a ce a matsayinsu na masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan wata na neman lada ya zo kaji suna dora ma kaya kuɗi haka, gaskiya wannan ba dacewa ba ne ba.
To a Lagos kake ko Katsina?
Ogun su ce nike.
To Ogun, ya abin yake a Ogun?
Lokacin gam
ya an farashi ya tashi a can koko?
Lokacin gam Sango.
To daga dukkanin alamu baka ji ne ba, to mun gode da bayanin ka, bari mu koma arewa. Wake kan layi a Gombe?
To wa dai wai bayin ne.
To malam ba muna jin ka.
Abu da yake faruwa, ɗan kasuwa ya kamata su rika sassautawa al'umma. Saboda watan Ramadana.
Kai ɗan kasuwa ne koko?
Eh, ne ɗan kasuwa ne.
To kai ka sassauta koya ake ciko?
Insha Allah akwai sassauci, sai dai rashin kuɗi a hannun mutane, mu wa'inda muke matsalar bai fita ba.
To yan abokan sana'ar ka, yan kasuwa da ke kusa da kai, su ma sun sassauta ko koya
akwai sassauci.
To mun gode da bayanin ka, bari mu je mu Zaria. Wake kan layi a Zaria?
Kuna tare da Usman Tanimu ne mai Radio TV Bandodo Zaria Kaduna Shar tarayyar Najeriya. Wallahi wannan maudu'i da kuka kawo yayi kan gaba da suka cin da muna cikin azumin Ramadana ne. To ina kira ga ƴan kasuwan mu, Allah do annabi bi Allah domin gobe kiyama. Idan ka sassauta kai ma Allah zai saka maka, zai baka al'amuran ka, shagon ka, ko kuma kai masa rubuta da kake siyarwa, zai albarkace shi. Amma idan ka tsawwala mu musulmi, to kaga wannan ladan ka rasa shi, ba za ka same shi ba. Da fatan.
To mun gode da wannan shawara da kake bada ɗan kasuwa daga Zaria. Kun bari mu je mu Kebbi. Wake kan layi a Kebbi?
Malam Ibrahim sunana, dan Asaba mai fata daga Yauri.
To dan Asaba, muna jin ka.
Gaskiya ni wannan hali da ɗan kasuwa mu suke nurawa rashin tausayi ne da kuma rashin imani. Zai yiwa a ce watan azumi wata mai albarka da ake neman gafar Ubangiji, maimakon a sassauta kaya saboda talakawa waɗanda ba su da ƙarfi su samu damar sayan abin buɗe baki, amma a daidai lokacin za a ƙara makaya farashi ko kuma kuɗi. To gaskiya fi sabilillahi yana kira ga ƴan kasuwa a ji tsoron Allah. Dama irin waɗannan halaye shi ke sa wani lokaci Allah na jarabtan ku da hasara na gobara da na fashi da makami da makamantan irin waɗannan. Da fatan za ku dace.
To da fatan kuma kamar yadda ka ce saurari wato wannan gargaɗi, da kuma fatan Allah zai ci gaba da kiyayewa. To daga Kebbi kuma bari mu kaɗa Baucin Yakuba. Wake kan layi a Bauchi?
Assalamu alaikum Amerika.
Wa alaikum salam.
Kabiri ne kaji ce da kiya mana kun je zabi kan kai kuma kun sa kar kuma sirbi.
Muna jin ka.
Gaskiya wannan mawari ya kudo ku yayi daidai wallahi. Idan kasuwa nan sirbi ni kama ya kamata gaskiya su zo to ainihin talakawa da sauran mutane masu bukatar abinci, musamman ma inda ake shiga wani haƙula yanzu na rashin hidimomi na kuɗi a jikin mutane, a sassauta kowane amfani na gona aya kama wani cikin kanti a rarrage wa mutane farashi sosai sosai. Da abu da ya daɗi kamar ba harkokin mu na kaza, ina kiran ma sana kaza na Najeriya gaba ɗaya, ni ma sana ta kaza ne. A sassauta hidima irin na kaza, kowa ya samu sauki ya samu kawo a cikin hidimar rayuwarsa. Assalamu alaikum Kabiru mai kaji telebi, kiya mana kungiyar zaɓi sai karfi.
To mun gode malam Kabiru mai kaji da jin sauraron daga jin kama mun san ka rage kuɗin kaji in Allah ya da. To bari mu je mu sake koma Kurmi. Wake kan layi a Edo?
Kana magana da Suleiman Ahmed.
To malam Suleiman, muna jin ka. To da alamar layinka ya katse, bari mu koma Arewa. Wake kan layi a Adama?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Aminu Lawali ne daga Adama Ayola.
To malam Aminu, muna jin ka.
Ni ma gargaɗi ne don Allah jama'a sai mu kasu rage wa talakawa waɗannan abubuwa da suke ƙara ma kuɗi, saboda wannan yanayi da ake ciki mutane ba su da kuɗi. Allah su taimaka.
To da fatan sun ji wannan wato shawara taka mai muhimmanci. Bari mu je mu Maiduguri. Wace kalla ya Maiduguri? Wa alaikum salam.
Alhaji Usman ne daga Maiduguri.
To Alhaji Usman, muna jin
ka. Baradun da waje.
Muna jin ka.
To wato shi al'amarin ɗan kasuwa sai a hankali.
Taka.
Mutane a lokacin ma ba za su rage mana ba, su ɗan sassauta mana, su bar shi yadda suke sayarwa a da. Albarkacin watan Ramadan wannan. Amma sai watan Ramadan su zo su ƙara kuɗi a farashi, ai bai ba shi da amfani. Kai fa wannan watan neman lada ne. amma kai kuma ka zo kana so ba ta fata ladan naka akan abin da bai kai ya kawo ba. Duk abin da ka kara ka za ka je ka kadda abinka a can lahira.
To da fatan sun ji wannan shawara taka mai muhimmanci sosai. Bari mu je mu Yobe. Wace kalla ya Yobe?
Assalamu alaikum Muktar Umar ne.
To malam Muktar muna jin ka.
Gaskiya wannan watan alfarma mai albarka a san kasuwa su yi mana arziki su yi alfarma su sai kuke a kaya a mutane a samu sauki.
To.
A saukar lahira.
To mun gode da wannan wato gudunmuwa taka. Bari mu je mu Kaduna garin gwamna. Wace kalla a Kaduna?
Ka almaki garba barka da yammaci.
Barka Murtala muna jin ka.
Suna na Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Musa na yi bindiga muna jin ka.
Abokin Murtala ne.
Eh lalle fa na kware don mu ina ta guza.
Eh gaskiya
ne.
To ka almaci gaskiya abin da yake bani mamaki da wannan al'amari na irin na al'umma mu. Yanzu misali idan aka ce ana New Year ko kuma ana Christmas za ka ga mutane suna ware kaya an ce wannan gonon zane domin wannan zuwan wannan lokaci na Christmas. Wai mu me zai hana mu musulmai lokacin da ake irin wannan wata na Ramadan mutane ba su kaware abubuwan da ya kamata ba. Yanzu ka duba a ga nawa muke sayan arziki naira 1,200 basket ko kuma 1,800 amma da naira 2,200 za ka iya sayan tikati. Yanzu ka duba nawa ake sayar da kwai, nawa ake sayar da suga, nawa ake sayar da shinkafa, duk abin da ka sayar tumatir ma wannan abin da bai takara ya karya ba, abin da ka sayar da 500 yanzu ka sayar shi 1,200. Ta kamata mutanen mu kuɗaɗen wakawa wannan wata na alfarma ne mai daraja ne. Allah ya kiyaye mu, Allah ya sa mu gane cewa duk fatar da dadi manzo Allah ya ce bala hamin na tsara rahmuhu Allah to da bai kan wani ba Allah ma bai dukan shi ba. Na fatar za ta ji lafiya Alhaji Musa Garo na gode.
Aishe malam Musa Allah raba ne. To mun gode sosai, Allah ya taimaka, mun gode wa kowannen ku da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda ake mako na 19 na wasannin Super League na teburin ƙwallon ƙafan ƙasar, inda aka goga makon da ya gabata tsakanin Espoir ta Zandar da AS Unidep aka yi 2-2, AS Nijelek da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale aka yi banza da banza, Racing Bukoki da AS Douan aka yi 1-1, sai GS Tawa da ta sha kashi a birnin Adar da Cibiu da nema a hannun AS Garde National du Niger. AS Police ta lalaye Irana da Cibiu da 1, yayin da Sahel Sporting Club ta shahe a Kokana da 3-2, AS Fan Tawa Jangwarzo ta maradi 5-5. A teburin wasannin ƙwallon ƙafa na Super League ta Jamhuriyar Niger, AS Sonidep ita take kan gaba da maki 45-2, AS Police da maki 39-3, AS Garde National du Niger da maki 36, sai Sahel Sporting Club da maki 33 a matsayi ta 4-5, AS Fan da maki 32, sai GS Tawa a matsayin ta 11 da maki 15, Espoir ta Zandar tana matsayin ta 12 da maki 15, a Kokana tana matsayin ta 13 da maki 14, sai Irana ta 14 da maki 12. A daya hannun Liverpool Football Club ta kasar Ingila tana can tana goga yanzu haka kasar ta Ingila da club din FC Barcelona a karawar kungiyoyin ta biyu, bayan a mako guda da ya gabata Liverpool din ta sha kashi 3-0 a hannun FC Barcelona kasar Spain. Kungiyoyin guda biyu na karawar kusa da ta karshe ta neman shiga wasan karshe na Champions League na ƙwallon ƙafa na kasashen Turai na wannan shekarar 2019. A wasan kusa da na karshe kuwa a fannin wasannin basketball na Conference West na kasar Amurka, Houston Rocket sun shafe Golden State Warrior da ci 112-108. Kungiyoyin na kunnan doki yanzu haka a wasanni guda hudu da suka yi, inda ake iya cewa suna kakaka. A nasu bangaren Milwaukee Bucks sun dake Boston Celtics da ci 113-101, inda ya rage musu ci guda kawai kamin su kai ga wasan karshe, yayin da Celtics ya rage mata cin wasanni 3 kamin
Amin su kai ga wasan ƙarshe abinda bai wakana ba irin makamancin haka to shekara ta 2016 idan muka dawo a wasannin ƙwallon ƙafa dan wasan ƙwallon ƙafar nan na ƙasar Faransa dake buga club din Bayern Munich Franck Ribery yau ne ya gudanar da taron manema labaran sa na ƙarshe a matsayin sa na dan wasan club din na Bayern Munich domin a ranar 30 ga watan June mai zuwa ne Franck Ribery zai barin club din na ƙwallon ƙafa na Bayern Munich na ƙasar Jamus.
To a gaida Haruna yanzu kuma ga bayanin tasirin azumi albarkacin watan Ramadan.
Sunana Aminu Dahiru tasirin azumi a guri na yana da yawa na farko da cewa da azumi dama ibada ce take ta wajaba ga dukkanin musulmi wanda kuma yake da lafiyar da zai yi ce akwai wadanda kawari wasu dalilai kamar yadda musulunci ya sharada wanda yake an sauƙaƙa musu amma a matsayina kamar ni wanda yake bana cikin wayannan kuma ina da lafiya ina da hali da kuma irin lafiyar da zan yi azumi yana da matukar tasiri da yawa na daidai a lokacin azumi ne kaina lafiya ma kusan kan ma ƙara lafiya nake da kace lokacin ne na azumi saboda irin yanayin da ake cin abinci ba kamar yanda ake ci ko da yaushe ba irin ciyaciyan nan ba wayin shi ake ba wanda yake ci ciyaciyan ma ya takaita daga lokacin sahur sai kuma lokacin buɗe baki ba kar lokacin zaka je kaci wannan irin da ranar da yamma irin abubuwa da kila ma wani abu zai bata ma ciki ko kuma wani abu makamancin haka to sannan ko bayan haka ni idan na duba irin yanayin kudaden da nake kashewa ma kansu kamun lokacin azumi da kuma wanda nake kashewa lokacin azumi kusan zan iya cewa lokacin azumi ina yin tattalin kudi na fi tara kudi fiye da lokacin da ke ba na azumi bane ba don kudaden da nake kashewa lokacin azumi ba su kai kuɗin da nake kashewa wanda yake a lokaci ba na azumi ba to kin ga wannan shi ma kashi wani tasiri ne a tare da ni kuma san duk lokacin da nake cikin azumin nan irin bisa irin yanayi ni kana da rinka irin nishadi ina cikin wani yanayi wanda yake na san cewa ban da lokacin da zan je ina yin wasu harkoki na daban haka ko suka shafi shecen wani abu ko kuma irin yawan surutai a jahira kar sauransu yakan bani dama wanda yake kan zan yi kamin ni kana ya kasance saboda na san cewa ta ibada ce nake da azumi baya bani damar da zan je yin wasu abubuwa wanda yake na daban
Nana Halima Abdurrauf a wuri na azumi na da tasiri da dama azumi na taimakawa wajen ƙara ƙaimi wajen yin ibada a lokacin azumi zaka ga abinci sun wadata ibada na ƙaru ina samu ina karanta alkur'ani sosai a da ba na yi sosai amma yanzu da azumi ya fara sai kiga duk sallar da nayi sai nayi karatu ko na minti 10 ne zuwa 20 kuma wannan yana taimakawa wajen tsaftace imanin mutum
To da fatan an amfana gashin mu na ƙarshe wato labarai an manfa a takeici.
To kalmas ya takeicin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka dan jam'iyyar Republican Senator Mitch McConnell ya ce lokaci yayi da ƴan majalisar dokokin za su manta da binciken nan da suka dade suna yi wanda ya kwashe tsawon lokaci wanda ake bincike ko gano cewar Rasha ta yi kasa London a zaben da aka gudanar a shekarar 2016. China ta ba da tabbacin cewar wani babban jigonta na harkokin kasuwanci zai je Amurka don tattaunawa akan wata sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu a ƙarshen wannan makon duk da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ƙar haraji akan biliyoyin daloli akan kayayyakin China da ke shigowa ƙasar. A yau Talata aka saki wasu 'yan jarida biyu na kamfanin dillancin labaran Reuters da aka kama a kasar Myanmar a bisa zargin karya dokar asiri ta kasar da ta dade a kasar wajen bayyanar da waɗansu abubuwa wantun wannan doka da ta dade tun lokacin mulkin mallaka. Wallon da Casio suna daga cikin dubban fursunoni da aka yi wa afuwa a yau. Gwamnatin Malaysia ta ce kasar Amurka ta fara dawo da biliyoyin kudade da aka sace daga asusun 1MDB. Attorney General na Malaysia, Tommy Thomas, ya ba da sanarwar hakar a yau Talata.
To masu sauraron mu da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi su Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Leather Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.